Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Ahmad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba 14 ga watan Disamba ne shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Yakub da kanin labarai.
To Baballe a jiya talata masu shigar da kara a nan Amurka sun sanar da tuhume-tuhume akan wasu ƴan kasar Rasha biyar da Amurkawa biyu da ake zargin su da gudanar da wata hanyar sadarwa don samun muhimman fasahohi da harsashe na Amurka zuwa ga Rasha. Amurka tana shirin aika wasu makaman tsaron sararin sama da kasar Ukraine domin kakkabo makaman Rasha masu linzami, wata shawarar da za a sanar a cikin wannan makon. Kana kwallaye biyu da dan wasan gaban Argentina Julian Alvarez da kwallo daya da Messi ya zira ta bugun penalty ya baiwa Argentina nasara da ci 3 da nema akan Croatia.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a yau Laraba shugaban jamhuriyar Niger Muhammad Bazoum zai gana da shugaban Amurka Joe Biden. To ko me shugaban ke fatan gaya masa idan sun hadu?
Da za ni ce mishi ya ci gaba da wannan kokarin. Jiya suka bamu jirgi sai Santrant na daukan sojawa sun riga sun bamu wannan jirgin. To irin wannan jirgin kudi gare su, tsada gare su, kaman kudin mu miliyar zai zarce miliyar 30 kowanne.
Bayan nan kuma muna tafa da hira ta musamman da shugaban hukumar bincike da bunƙasa harkokin sararin samaniya ta Najeriya Dr. Halilu Ahmad Shaba kan babban taron Amurka da shugabannin Afirka.
Ina kuma zo wannan taro ne domin akwai gabatar da ayyuka a guraren kimiyya da fasaha. So wannan taron muna so ne mu gani yadda za mu yi mu haɗa hannu mu samu ci gaba ga Najeriya kuma ga duniya gabaki daya.
Kamar kowace ranar Laraba, Murtala Faruku Sanyinna zai shigo da shirin baki mai yanka wuya, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A jiya talata masu shigar da kara a nan Amurka sun sanar da tuhume-tuhume akan wasu ƴan kasar Rasha biyar da Amurkawa biyu da ake zargin su da gudanar da wata hanyar sadarwa don samun wasu muhimman fasahohi da harsashe na Amurka ga Rasha. An zargi wata wannan hanyar sadarwa ne da ake kira saniya da sayi da kuma aika kayan fasahohi na soja na miliyoyin dala daga Amurka zuwa Rasha tun akalla shekarar 2017 a cewar wata takarda mai shafi 16 da ke zargin su da aikata laifi wanda aka bayyana a jiya talata. Wasu kamfanoni guda biyu da ke zaune a Moscow ne ke gudanar da wannan hanyar sadarwar karkashin umarnin hukumar tattara bayanan sirrin kasar Rasha. Kamfanonin su ne Sarniya Engineering da Sarta LLC. Ma'aikatar Bitar Malin Amurka da harkokin kasuwanci ta dora takunkumai akan kamfanonin guda biyu bayan mamayar da Rasha ta kai akan Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. Wasu manyan jami'an ma'aikatar shari'a da hukumar binciken manyan laifuka ta FBI su ne suka sanar da waɗannan tuhume-tuhumen. A hali da ake ce kuma Amurka tana shirin aika wasu makaman tsaron sararin sama ga ƙasar Ukraine domin kakkabo makaman Rasha masu linzami, wata shawarar da za a iya sanar da ita a cikin wannan mako, a cewar wani babban jami'in tsaron Amurka da wani jami'i na biyu suna faɗa wa muryar Amurka a jiya talata. Jama'an biyu sun nemi a saka sunayensu saboda ba a riga an sanar da wannan shawara a hukumance ba. An dai fara bada wa rahoton wannan shawarar ne akan CNN. Ukraine ta nemi gudunmuwar makaman tsaro na sararin sama daga ƙawayenta na yammacin duniya, ciki har da Supreme Patriot da Amurka ta kera, yayin da Rasha take kai hare-hare akan muhimmai da makamai masu linzami da kuma sabbin jirage marasa matuƙa da ta sayi daga ƙasar Iran da ke auna muhimman abubuwan more rayuwar fararen hula, ciki har da katse wutar lantarki da ake bukata domin samar da dumi ga dimbin mutane da yayin da ake ƙara shiga lokacin sanyi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sandan Indiya sun ce suna shirin gurfanar da wani mutum da ya kirkiri wata manhaja ya kafe hotuna da bayanai na sama da matan musulmi 80 yana gwajinsu a yanar gizo. a ranar Lahadi ne dai 'yan sandan Delhi suka sanar da batun bayan da karamin gwamnan Delhi Kumar Vinay Sagzen ya ba da izinin ci gaba da shari'ar Takur mai shekaru 25 a kotu. Da shafinsa na Twitter, Takur ya kirkiri wata manhaja da kowa ke iya shiga, inda ya mata suna Sully Dells, wanda ya dora ta akan dandalin yanar gizo ta GitHub a watan Yulin shekarar 2021, inda yake sayarwa da kuma gwanjin matan musulmin. Kalmar Sully a cikin yaren Hindi kalma ce ta wulakanci wanda kungiyoyin Hindu da dama sukan yi amfani da ita a wasu lokuta idan suna son su ci zarafin matan musulmi.
An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum ya ce ba wai duka ƙasashen Afirka ne za su shiga cikin ƙungiyar G20 ba, amma ƙasar Afirka ta Kudu tana cikin G20. Ya ce shawarar da shugaba Joe Biden ya bayar kawai. Ya ce ƙungiyar haɗin kan Afirka za ta wakilci duka ƙasashen Afirka gaba ɗaya. A hirar shi da muryar Amurka, shugaban jamhuriyar Nijar ya ce abu biyu ne ya sa China ta mamaye harkokin kasuwanci a Afirka.
Ko riga kun haɗu da shugaba Biden ko za ku haɗu da shi?
Ba mu haɗu ba.
In kun haɗu da mi za ka tafi wurin shi?
Da za ni ce mishi ya ci gaba da wannan ƙoƙarin. Jiya suka ba mu jirgi sai Santrant na ɗaukan sojawa sun riga sun ba mu wannan jirgin. To irin wannan jirgin kuɗi gare su, tsada gare su, kamar kuɗin mu miliyar zai zarce miliyar 30 kowanne.
An ce shugaba Biden a wurin taron na naku zai nemi ƙasashen Afirka dukkan su 50 da wani abu su zo su shiga cikin G20, ƙungiyar G20 ta ƙasashen duniya, domin kamar Amurka na ganin ta haka za ta fi samun ba da tallafi. Me ra'ayinka game da wannan shawara?
Ba duka ƙasashen mu ba za su shiga G20, amma
Niger za ta shiga?
A'a, babu wata ƙasa da za ta shiga, amma South Africa tana cikin G20. Shawarar da shi ya kawo ita ce nan kungiya tamu ta haɗin gwiwa Afirka cewa da New African ita ce za ta wakilce mu duka gaba ɗaya nan gaba, banda South Africa wanda ta riga tana ciki
haka. To maganar kasuwancin nan da muke, kasan China ta riga ta mamaye harkokin ƙasa, me yasa China ta fi sauran ƙasashe samun nasarar haɗa dangantaka kasuwanci da ƙasashen Afirka fiye da ƙasashe irin waɗannan ne?
Abubuwa ne suka sa China tana da kamfanin na ƙasa, mallakan ƙasa China ita da kanta. America ba ta da irin wannan kamfanoni na ɗaya. Na biyu kuma kamfanoni na China ba sa tsoron Afirka, ba sa ɗari-ɗari su shi Afirka, ba su da kallo irin da su kamfani na ƙasashen Turai suke da shi gare mu. Su wannan kamfanoni na ƙasashen Turai suna kallon Afirka kamar ƙasashe inda akwai matsaloli da yawa, inda kuma ba a iya aje a yi haraka ta kasuwanci a ci nasara, alhali ko suna kuskure.
Amma Excellency, suna cewa China tana samun shiga Afirka ne don tana bin halayen 'yan Afirka na ba da cin hanci da rashawa da sauransu ta samu abin da take so.
Ban ni tsammanin wannan ce babbar hujja. Abin da ni na sani shi ne kamfani na China inda ana tsammanin akwai hatsari suna zauwa, saboda suna so su mamaye ƙasa. Kasan da baya suke wa'ancan sun rigaye su a da, amma yanzu da yake suna so su kai su cin musu, wato akwai hadarin da su suke iya su tunkara wa'anda wa'annan kuma ba sa yin shi.
Yan China kenan?
Yan China.
Mun magana ta'addanci nan da ake karɓar da kai na sojojin Faransa na Birtaniya ɗin nan. Na san ya jawo cece-kuce da yawa, musamman ganin cewa akwai wasu ƙasashe kamar su Mali da Burkina Faso da ke ja-in-ja da irin wannan matsayi da amfani da irin wannan sojoji. Na san kwanan baya na ji kamar ka fara bayani game da a dalilin da ya sa ka karɓi irin wannan sojoji. Amma ba ka ganin wannan yana nuna cewa Niger ta dogara ƙwarai akan Faransa kan abubuwan da take so, har da faɗa da ta'addanci?
Ito su 'yan Mali da suka ce ba sa son 'yan Faransa, sojin haya na Rasha suka je suka ɗauka suka kawo. In lalle su ba sa son soji na ƙasashen waje, bai kamata ba su je su nemi sojin haya. Sojin haya ba su da daraja, kuma su suke biya su mu sojawa na turawa da suke kasan mu babu ba su dala ko guda suke tallafa mu mu suke kawo mu kuma muna da alaka tsakanin kasa da kasa da Faransa da America muna cikin yanayin da mu da kanmu ba mu iya mu kare kanmu mu kuma ba irin mutanen da za su mushe mu hidda kudin Niger mu ba da mu kawo sojan haya su yi aiki inda ya kamata mu mu yi shi kenan mun kawo sojawa kuma muna ma'amala da su suna aikin su kuma yau ka duba da mali ba ɗaya bane yau a Niger alhamdulillahi mun rike kasan mu mun rike mutuncin mu mun kare kasan mu amma mali kasa ta kubce mata tana hannun yan tawaye yau kashi biyu cikin uku ba su hannunta hiye da haka ma ba su hannunta muka ganin wannan a Niger
Shugaban jamhuriyar Niger Muhammad Bazoum kenan a hirar shi da Aliyu Mustapha Sokoto ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu
ana ci gaba da zanga-zangar adawar gwamnati a Iran ma'aikatan shari'ar kasar da jami'an tsaro suna kara matsin lamba ga lauyoyi da suka yi alƙawarin kare masu zanga-zangar tun lokacin da aka fara zanga-zangar a fadin kasar Iran a cikin watan Satumba yan raji sun ce an kama akalla lauyoyin kare haƙƙin dan adam 16 a fadin kasar ciki har da wasu guda hudu daga lardin Azerbaijan dake gabashin kasar majiyoyin yankin sun ce lauyoyin Turkawa na Azerbaijan suna ƙara fuskantar matsin lamba daga gwamnati saboda sukar hukumomi akan murƙushe masu zanga-zanga da kuma taimakawa masu adawar wato da gwamnatin da aka kama su akwai zargin ana gudanar da binciken kwakwafa akan rashin kungiyar lauyoyi na lardin Azerbaijan wata majiya a cikin kasar da take da masaniya ga batun lauyoyin ta faɗa wa muryar Amurka cewa a cikin 'yan kwanakin nan lauyoyi guda hudu da ke aiki a Tabriz babban cibiyar al'umman Turkiyya da ke Azerbaijan da ke arewa maso yammacin kasar a Iran an yanke musu hukuncin zaman gidan yari kana an haramta musu ficewa daga kasar majiyar da ta kiyarda ta yi magana a naɗi muryarta a kan hukuncin da aka yankin saboda tsoron martani daga gwamnati ta ce gwamnati ta buɗe wasu takardu a kan ladabtar da sama da lauyoyi 50 da ke aiki ƙarƙashin rashin ƙungiyar lauyoyin a ƙarshe ƙwallaye biyu da ɗan wasan gaba na Argentina Julian Alvarez da ƙwallo ɗaya da Messi ya ci ta bugun fenalty ya baiwa Argentina nasara da ci uku da nema akan Croatia wacce ta zo ta biyu a gasar cin kofin duniya a shekarar 1900 a shekarar 2018 a wasan kusa da na ƙarshe da suka yi a jiya Talata inda Argentina za ta raba rana da wanda zai yi nasara tsakanin Faransa da Morocco wanda za su yi wasansu a yau a wasan ƙarshe a ranar Lahadi Messi ne ya fara zira kwallo a daidai minti 34 a wasan bayan da golan Croatia Dominic Livakovic ya kade Alvarez wanda ya tunkaro tsakanin wato 'yan wasan baya guda biyu bayan minti 5 Alvarez ya sake saka wani kwallo wanda ya bari nasaran Argentina ya kankama
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu dai muna kan batun babban taron Amurka da shugabannin Afirka. Shugaban hukumar bincike da bunƙasa harkokin sararin samaniya ta Najeriya, Nasarda, Dr. Halilu Ahmad Shaba ya ce ya zo wannan taron ne domin akwai gabatar da ayyuka a guraren kimiyya da fasaha kuma wannan taron suna son su gani yadda za su yi a hada hannu a samu ci gaba a Najeriya da duniya baki daya a hirar shi da muryar Amurka shugaban hukumar Nasarda ya ce irin wannan taro zai taimaka a samu hadaka wanda a kimiyya da fasaha ba za ka iya yin abu kai kadai ba
Ina kuma zo wannan taro ne domin akwai gabatar da ayyuka a guraren kimiyya da fasaha. So wannan taron muna so ne mu gani yadda za mu yi mu haɗa hannu mu samu ci gaba ga Najeriya kuma ga duniya gabaki ɗaya.
To akwai waɗanda suke tunanin cewa akan yi taruka irin haka akwai ma masu ganin cewa ƙasashen da suka taso da suke gayyatar kasashe kamar Afirka din nan su halarci irin waɗannan taruka suna yi ne domin neman cimma waɗansu gurori ko kuma muradu nasu. Ya kake ganin wannan taro zai tasiri musamman ga ɓangaren da kake aiki?
To masha Allah, wani lokaci yadda mutane ke korafi suna iya kasancewa wai abinda suke duba daban, amma mu da muke cikin kimiyya da fasaha muna kallon shi daban ne, domin so da yawa idan aka yi wannan abun sai an samu haɗaka. Wani yana wani abu a wani guri, in ba ka duba ka ga abin da yake yi ba, sannan kai ma ka sa tunanin ka zaka iya yi, ko kuma kai ga abin da kake a ingiza maka don ku gwada ku gani ya za ku yi ku haɓaka wannan abun. So haɗaka muke duba a ko menene. To a kimiyya da fasaha ba za ka iya yi kai kaɗai ba. To mu kuma a ƙasashen Afirka ba ma sa kuɗi a cikin bincike na wajen kimiyya da fasaha. To wanda kuma suka kashe kuɗinsu za mu duba mu ga me suka yi, in ya so mu ma sai mu ga ya za mu yi mu cin masu amfanin zuwa irin wannan taron kenan.
To duk da yake dai yanzu haka muke shigowa wannan zaure, ba a riga an fara taron ba dai gadan-gadan kamar yadda ya kamata, kasancewa ana bin tsarin matakan da za a ɗauka kafin shiga taron nan. Kawo yanzu menene za ka iya cewa game da shirin taron, waɗanda suka halatta da kuma inda muke a halin yanzu?
To gaskiya abin da zai baka sha'awa shine hadda kasashen Afirka da ba su da yawa suna nan, wanda suke da yawa suna nan, wanda suka ci gaba cikin Afirka din suna nan. Wasu abin da zaki gani shine abin mamaki shine tsakanin mu ma cikin Afirka mun kasa hada kawunan mu, amma idan mutanen nan suka ce muna mu hada kai sai kiga wani abu ya fito ciki, sai kiga kowa yana kokarin hada kai da mutane. Yanzu muna duban irin matakan tsaro da suka sa ne na shiga gurin nan, wanda yake ko ba komai ma abin dubawa ne idan mu ma muna neman mu ƙara tsaro gurin da muke a cikin Afirka, domin guri ne komai an tsara shi. Na ɗaya sai ka yi registration, kana sauka ga katinka, daga katin nan naka komai a kanka an riga an sani. To sai dai ka je kai COVID test ka nima yadda za ka yi ka shiga ka fara taro. To abin da yake so da yawa in ka fita za ka gani wani abu na wanda yake kai ba ka yi kuma kana buƙatar wannan abu, ya kamata ka koya ga yadda ake wannan shirin. Yawancin kuma wanda suka zo kowa yana kokari ya ga waye zai magana da yadda za su samu su haɗa kai a can Afirka, mu ga ya za mu yi mu samu hanyoyin fidda Afirka a irin matsalolin da take ciki.
Shugabannin kasashen nahiyar Afirka kusan galibin su suna wannan taro sun riga sun ma iso, akwai kuma matansu su ma da za su gana da ita uwar gidan shugaban kasa Amurka Jill Biden. Kadara, suna sauraron ka, wace shawara za ka ba su, menene za ka so ka ga shugabannin nan sun yi ko kuma sun nema anan?
To masha Allah, abinda muke tunani shine na ɗaya muna roƙon cewa yoyi shugabannin mu duba tare mu zauna mu yi magana yadda muka taro nan haka, ana maganar kimiyya da fasaha, mu ma mu samu gurbin da za mu iya magana da shugabannin mu akan kimiyya da fasaha. Domin a Afirka so da yawa ana maganar cewa za a ƙara a cikin budget kasafin kuɗi za a ƙarawa kimiyya da fasaha, amma kin ga domin abubuwan da ke matsalolin da ke fuskantar mu Afirka ba ka iya ɗaukar duka budget ɗin ko kuma kasafin kuɗi ka baiwa kimiyya da fasaha. To mu abu guda ne, in shugabannin mu suka haɗu da waɗannan mutanen muna so mu samu kwakkwaran haɗaka tare da su, wanda zai fara daga lokacin suka fara bincike zuwa sa'ad da suka ƙare.
Shugaban hukumar bincike da bunƙasa harkokin sararin samaniya ta Najeriya Dr. Halilu Ahmad Shaba kenan a hira shi da Alheri Grace Abdu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Ɗan takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NNPP Rabiu Musa Kwankwaso ya gana da jami'ai da wasu al'ummomi a ƙasar Amurka. Jama'a assalamu alaikum. tsohon gwamnan jihar Kano da ke arewacin Najeriya Rabiu Musa Kwankwaso, wanda yanzu haka yake takarar shugaban kasa a karkashin inuwar jam'iyyar NNPP, ya kai wata ziyara a kasar Amurka inda ya gana da shugabanni da kuma wasu al'ummomi a kasar a ci gaba da fafutuka da shirye-shiryen tunkarar babban zaben Najeriya na shekara ta 2023 mai zuwa. A tattaunawar su da Muhammad Hafiz Baballe, Kwankwaso ya yi bayanin makasudin ziyarar da abin da ta kunsa da kuma irin damar da yake ganin yana da ita na lashe zaben shugaban kasa.
Mushi mitin din dai kashi-kashi ne a gurare daban-daban. Akwai wannan gurin da ake cewa farin gida White House kenan, inda shugaban kasa yake. Kuma lokacin da muka zo ma muka yi sa'a, shugaban na Faransa shi ma yana nan a cikin wannan gida. Kuma bayan wannan mun tattauna da shugabanni na sassa daban-daban a wajen wannan gida, kuma duka dai akan abin da yake ya shafi harkokin da suka shafi mulki da abin da yake ya shafi tsaro da abin da yake ya shafi harkokin ilimi da sauran abubuwa dai waɗanda suke muhimmai, musamman kuma yanda ake sa ran za a yi zaɓe lafiya, a gama lafiya wannan ita zaɓe a bashi a zauna, kamar yadda aka yi canjin gwamnati shekara ta 2015 a Najeriya. Wannan an tattauna kuma sun ba da alkawarin nan a Amurka za su ba da gudunmawa musamman a wajen hukumar zaɓe da sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu a nan a Najeriya, wanda kuma dukkanin shawarwari da ya kamata a basu yadda za a yi zaɓen lafiya a gama lafiya bisa ga fahimtar mu duka an basu. Saboda haka an yi mitin mai kyan gaske, kuma dama shi da muka samu muka basu kundin tsarin da muka yi na wanda za mu yi wa jama'a aiki a wannan ƙasa. Mun nuna musu gurin da muka yi tsari na harkar ilimi, wanda muke sa ran Allah ya yarda babu wani ɗan talaka a Najeriya a lokacinmu da zai kasa samun wata shiga wata makaranta, tun daga makarantar firamare har sakandare hatta gaba da sakandare, wato jami'a kenan ko polytechnic ko college of education a wannan ƙasa, don babansa ba shi da hali. Mun nuna musu tsare-tsaren da muke da shi na tsaro da kuma inda za mu yi ma gyara hanyoyinmu na Najeriya. Kamfanoni za mu ɗauka da na wajen, musamman kuma namu na gida, za mu harhaɗa su mu tsara su mu sama musu shugabanci na ƙwarai, ko ba su hanyoyi waɗanda za su yi aiki, kuma ya kasance ana samun hanyoyi na zamani na biyan irin waɗannan kuɗaɗe. Tita ce wannan hanya da yadda za mu kare abubuwa namu irin gidan mannan da ake ta kwashewa. Mun nuna musu da kafin wannan rigingimun su tashi muna fitar da man gangan mai miliyan 2,200,000, amma yanzu mun koma kusan miliyan 1 da kira ke haɗata. Haka ba mun nuna musu wannan tsari da muka fito da shi na wad-wad. A Najeriya muna da 8,809 a kamar yadda INEC ta gaya mana. Kuma dukkaninsu za mu kafa ƙungiyar mutane kwamiti na mutum 11, tun daga sarkin gari da babban liman ko babban pasto ko shugabane na kirista wanda ya fi girma a wannan guri, da zuwa irin shugabanni na ɓangarori daban-daban. Muna son kowa ya bada haɗin kai da goyon baya domin a samu nasara.
To yauwa, akwai masu hasashe sun yi hasashen cewa a cikin 'yan takarkarin da ake da su ana ganin babu wanda zai samu kaso 25 a duka, wato kamar yadda hukumar zaɓe ta tsara ne cewa sai ka samu kaso 25 na jihohi 24, wato 2-3, sannan kuma ka samu yawan ƙuri'u sannan za ka lashe zaɓe. Sun yi hasashen cewa suna ganin babu wanda zai kai gaci har sai an tafi zagaye na biyu. Ko akwai wani shiri na yin haɗin gwiwa da wata jam'iyya a cikin waɗannan manyan jam'iyyu da suke takara?
To haka dai INEC suke faɗa, kuma haka ma waɗansu mutane suke faɗa, kuma mu muna jin su, kuma ko haka muka tsaya mu mun kai ga nasara. Girman kan PDP da girman kan APC har aka zo yanzu ana cewa da su ba wanda zai iya cin zaɓe kai tsaye. To mun kaga a NNPP mun yi nasara kenan, sai mu gode wa Allah. Kuma mu a jam'iyyar NNPP za mu iya yarda da su a yau, amma in Allah ya yarda ka rubuta, kuma ina fatan jama'a su rubuta irin yadda muke samun ci gaba. Kullum muna samun nasara saboda kullum su rushewa suke yi, saboda shekarun nan 16 da suka yi na PDP da shekara 8 din nan na APC shekara 24, wannan shekaru su ne manya-manyan matsalolin Najeriya da muka ciki a halin yanzu. Saboda haka kullum kwanan duniya ƙasa suke yi, kullum kwanan duniya nasara muke samu. Saboda haka muna sa ran Allah da a cikin watannin nan kusan uku, daga nan zuwa 25 ga watan 2, in Allah ya yarda, za ka ce na faɗa maka, wannan jam'iyya ta mu ta NNPP wacce take kwata-kwata yanzu shekararta, muka iya cewa takwas, amin watanta takwas, amma yanzu gashi ta zo kafada da kafada da wa'annan tsofaffin da suka ruguza mana ƙasa. Saboda haka mun gode wa Allah da ma ainihin wata yadda cewar mun kawo wannan ƙwarin, mun kawo wannan nasara din. Saboda haka amma ina son tabbatar maka da cewa mu a ra'ayinmu fa NNPP muna ganin Allah ya yarda bugun zaɓe ɗaya za a yi, NNPP za ta ci zaɓe a ƙasar nan, domin mu ne da matasa, mu ne muke da mutane masu cin halaliyar kansu tun daga kan ƴan adaidaita sahu zuwa makanikai zuwa manoma zuwa masu kama kifi zuwa dukkanin wani wanda yake cin halaliyar kansa, da mutumin da yake son a canja ƙasar nan ta zama ta zama ƙasa wacce talaka zai kwana a gidansa, zai kwana cikin farin ciki, zai tafi ya je ya ture ayansa makaranta, matarsa ta je asibiti ta haihu kyauta, ta samu nutsuwa, mutum ya samu rayuwa mai kyau, ya yi addininsa kowane addini yake. Wannan yana tsarin sai na magana NNPP. Amma wannan jama'i guda biyu mu a gurinmu magana ce ɗaya, kana so ka ci gaba da abin da ake a halin yanzu, eh to ka zaɓe su ɗaya daga ciki. Kana so a kawo canji, a kawo gyara a ƙasar nan, abubuwa su yi kyau, to ka zaɓi NNPP. To kuma kullum kwanan duniya tun suna maganar da jama'iyyar nan a Kano take, sai ka zo suna cewa tana arewa maso yamma, sun zo suna cewa tana arewa, yanzu sun yadda kowace lungu a ƙasar nan a kudu, saboda mun je kudu mun gani ƴan kudu sun zo sun gaya mana abubuwan nan ya karɓu yadda ya kamata. Kuma magana ce ta talakan ƙasar nan, kuma shi talakan ƙasar nan musamman arewa, ba talaka ne wanda yake zuwa ɗauki karatu a gurin wani, ko yake neman wani izinin wani, ko yake zuwa wani mitin ake taruwa ake hudu. Magana ce lokaci za su zauna cikin yarda Allah su zaɓi abin da ya fi fita. Kuma yanzu mafita ta zo, ita ce wannan jam'iyya ta NNPP. Yanzu nan ma muka dawo daga Lagos, mun je taro na Arise Town Hall, mun zauna an yi mitin, an yi muhawara. Ɗaya daga ciki bai je ba, dama ko mun san ba zai je ba, saboda ba na ma jin zai iya yin wannan taron. Wanda ma suka je ɗin, to duka gashi nan ne dai, kowa jikinsa ya sanyi, sun san cewar Allah ya yarda shekara ta 2023 'yan Najeriya za su fito kwansu da kwarkwatarsu su zaɓi jam'iyyar NNPP. Su kansu wannan jam'iyyu guda biyun ka tambaye su ne suke taƙama, sai su ce kuɗi. Kuɗi su masu kuɗi ne, har waɗansu mutane waɗanda suke marasa kishi, sai ka gansu mutum ya fito ya ɗan karɓi ƴan kuɗinsa, sai ka yana cewa ai ko kwankwasa bai da kuɗi, ko wane ne ba a yi kaza ba.
Saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku kashi na uku na bitar muhimman abubuwan da suka wakana a siyasance a wannan shekara ta 2022 mai ban kwana. Yanzu kam a madadin Muhammad Hafiz Baballe da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na. To masu sauraro, ba za mu samu kawo muku labarai a takaice ba, amma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi, da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da yake na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.